الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يسلك له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس بها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا كما قال لمعاذ: والله إني لأحبك، وكذلك قوله للأنصار: وكان زيد بن حارثة تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ابن أسامة تحبه وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة: قال: فمن الرجال؟ قال أبوها. وقال لفاطمة ابنته رضي الله عنها: ألا تحبين ما أحب؟ قالت: بلى. قال: فأحبي عائشة. وقال للحسن: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه، وأمثال هذا كثيرا. فوصف نفسه بمحبة أشخاص وقال: إني أبرأ إلى كل قليل من قلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Bayanan kai kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da saduwa a wannan yammaci a wannan masallaci na Modibbo a nan kofar Kaura a garin Katsina, a wannan yammaci na ranar Talata, daren Laraba, 4 ga watan Safar, hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1431, wanda kuma shi ya zo daidai ga 19 ga watan 1 miladiya ta 2010. A wannan majalisi mai albarka inda muke karatu cikin littafi mai suna At-Tuhfatul Iraqiyya fil A'mal al-Qalbiyya, wallafar Hamshakin malamin nan shehun musulunci Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyya al-Harrani al-Dimashqi, wanda ya rasu hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam tana da shekara 728. Wannan kuma shi ne darasin mu na 56 a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi, kuma wannan shi ne na 100 daidai. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana jagora. Kafin mu shiga tafsirin fassarar abin da muka karanta yanzu, ina so in yi ɗan tsokaci kaɗan wanda kuma dole ne a faɗa dangane da abubuwan da suke faruwa a yanzu a jihar Plateau a garin Jos. Duk wani musulmi na kwarai wanda yake son zaman lafiya, yake kuma son ci gaban al'ummarsa, babu shakka abinda yake faruwa dole ya kona masa zuciya. Na fara da cewa musulmi, domin su abin ya fi shafa kai tsaye, to dole ne wanda ya kona masa zuciya. Sannan duk wani dan kasa na kwarai wanda yake kishin kasarsa, yake so ya ga kasarsa ta haɓaka, ta ci gaba, ita ma ana damawa da ita a duniya, ko da ba musulmi ba ne, dole ne abin da yake faruwa a yanzu ya kona masa zuciya. Wato, kasarmu tana nema ta zama kamar wani ungurumin jeji wanda kawai mai ƙarfi ya murtike mara ƙarfi, ya danne shi, ya yi masa zalunci, ya cutar da shi, babu kuma abin da za a yi. Ɗan taƙin da ya rage ƙasar da ta zama kaɗan-kaɗan ne. Kuma kowa da yake karanta al'amura, kuma yake lura da al'amura, ya san dalilan da suke haifar da haka. ko ya fada ko kai ya fada ya sani, wanda babban dalilin da aka take ta faruwa a ci mutuncin bayan Allah, a kashe rayuka, a salwanta dukiya, a kore gidajen jama'a, a kori jama'a daga mahallinsu. Abinda yake haifar da wannan kowa ya sani, babban dalili shi ne kasar nan ta rasa shugabanci. Duk abinda za ka faɗa tore shi ne na wannan dalilin, sai dai wannan dalilin ya yi taranta wasu abubuwa su yi ta faruwa, ya yi ta haifar wasu dalilai kuma, amma dai wannan shi ne dalilin. Ta rasa shugabanni, ta rasa shugabanci. Ƙasa ce da yanzu kowa ya ga dama da ya abinda yake so kuma ya kwana lafiya, babu abinda zai biyo baya. Sanin kowa ne cewa ƙasashen da ba ma na musulmi ba, kai kowace irin gwamnati ta san cewa ci gaban ƙasar yana tattare da zaman lafiya a ƙasa. Da zarar babu zaman lafiya a ƙasa, ko azzalimi ba zai iya zalincin da yake so. Matutan shugabanninmu da babu abinda suka sa a gaba, sai da za su tara dukiya ta haram, su cinye dukiyar talakawa, su mamaye kudin al'umma, su yi almubazzaranci da su, su lalata tarbiyyar al'umma. Ba abinda suka sa gaba sai wannan. To ko da a ce mutum yana so zai ci dukiyar al'umma ya kwana lafiya, ai zai buƙaci a ce al'ummar tana zaune lafiya. Amma muwa shugabanninmu, saboda kifewa da taɓarɓarewar tunani da taɓarɓarewar taɓarɓarwa, su ba ma sa tunanin wannan. Ai mulkin ba zai yiwu ba, zalincin ko cin dukiyar jama'a ko satar dukiyar jama'a ai ba za su yiwu ba, sai idan akwai kwanciyar hankali a ƙasa. In babu kwanciyar hankali a ƙasa, ai ƙasar kai ma ba za ka iya zama cikinta ba, ballantana har ka kwashi dukiyar al'umma. Za mu ga ƙasashe na kafirci, ba ma na musulunci ba, ƙasashen kafirci, ɗan abu ƙanƙani zai faru a ƙasar. In shugaban ƙasa yana yawon rangadi, wasu ƙasashe zai yanke abin da yake dawo. Ɗan abu ƙanƙani za a ce an kai wani ɗan farmaki haka, an kashe mutum ɗaya, ko an jinkita wasu mutane, ko wata gobara mummuna ta tashi a wata matattara ta jama'a, za a ga ya dawo a shigar bincike, kuma ba dare ba rana ba bacci, ana ta kokarin gaya wa mutane ga halin da ake ciki kuma ga matakin da ake dauka. Wasu waɗanda suke da ruwa da tsaki, ko kuma a waɗanda ya kamata a ce sun yi wani abu, wannan abun bai faru ba, nan da nan za su iya ma sauka daga kan kujerarsu su ce sun ɗauki laifi. Amma banda ƙasar mu, yanzu ka duba abubuwa irin waɗannan suna ta faruwa, banda sace-sacen jama'a da ake yi da kidnapping mutane da ake ana garkuwa da su, ana neman kuɗaɗe da wanda ya ji da wanda bai ji ba, da kashe-kashe da tashin-tashina da ake fama da ita, da zalunci da ake fama da shi. Ana cikin wannan ƙasar mu, abinda kawai ya dame su, ya za su yi su faranta a garkare. Batun Umar Faruk Abdul Muttalib shi ya dame su, yaran da ake zargi da laifin da baka tabbatar da shi ba har yanzu, dan zargi ne ko a gurinsu su kansu zargi ne yake? In ba dan zargi ba ne, dan za a kai ka kotu? Ba a ma tabbatar da shi ba, yaran ba a bayyana cewa ake ana zarginsa zai yi kaza. Amma ka duba yadda jami'an ƙasar mu aka tashi tsaye, haikan me za a yi, a dadawa Amerika rai akan abin da ba a samu ma wani tabbataccen dalili a kai ba. Amma ba su gami aiki a ƙasarsu ba, abubuwan da suke ta faruwa a ƙasarsu wanda baya gabansu, kokari ake a ɗauko tsohon bin na yaƙi da ta'addanci, wanda Amerika ta bayar ta yi bayanin mai take nufi da ta'addanci, ita da kanta ta bawa kuma ƙasashen musulmi, ta ce su ɗabbaka shi su mai da shi a matsayin doka don a ciwa musulunci da musulmi zarafi a ƙasar. Yanzu ya za su yi su zartar da wannan dokan shi ne a gabansu, ba su san cewa ya za su gyara zaman 'yan ƙasarsu ba. To babban dalili shi ne rashin shugabanci a ƙasa. Sannan duk wasu dalilai suna biyo bayan wannan dalilin ne. Musulmi ba su da jagorori, ba su da wakilci, ba su da wakilai, ba su da manya waɗanda suka san kishin ƙasa, suka san kishin 'yan uwansu, suka san kishin addininsu. shugabannin mu na arewa waɗanda suke alsa sunan musulunci, wasu ma sun fito da gida mai tarihi na musulunci, da su da Arnal babu bambanci. Wani lokaci ba sai ka ce gara Arnal shi watakila ma yana yiwa jama'ar sa aiki, ganin yadda namu shugabannin suka shantake banda tara dukiya da satar dukiyar al'umma da zalunci da gina gidaje, babu abin da suka sa a gaba. Shi yasa su waɗancan su kuma suke aiki a ƙarƙashin ƙasa yadda za su ƙarfafa al'ummar su da addinin su, kuma ka fito kana zagin su ce Ubatanje yayi kaza, wane ne yayi kaza, wane ne yayi kaza, to kai ne zai hana naka yayi? Kai ma ai an baka damar. Shekara nawa ɗan arewa yana mallakar wannan ƙasa? Me arewa ta zama? Ba abin da aka yi. To kai ne zai hana nakan yayi? Shi yayi wa nasa mutanen aiki, yayi wa addininsa aiki, me laifinsa? Ya yarda addininsa shi ne sama, dole ne ya ƙarfi. Ya yarda al'ummarsa al'umma ce da suke buƙatar taimakonsa, dole ya taimaka mata, me laifinsa? Kai ina naka shugaban, me yayi? Saboda haka ba ka da shugabanci, ba ka da kuma wakilci a cikin tsarin ƙasa. Wakilanmu sun zama na banza. Sannan abu na uku, hatta da dama, ba zan ce duka ba, hatta da dama daga cikin sarakunan gargajiya su ma sun koma sun haɗa kai da waɗancan duk abin da za a yi da su. Saboda haka ba za su nemi su wakilci al'ummarsu ba waɗanda aka ce su shugabanninsu ne, shugabanni ne na musulunci. In ka ce ɗan siyasa shi siyasar ƙasa yake karewa, to shugabanni ko sarakuna su kuma ai suna kare gidaje ne na musulunci. Amma kaɗan ne daga cikin su ke taɓa kauna, kaɗan ne, ba su fa a kirga ba, su ma ana shatile musu kafafuwa, ba a barin su su saki su faɗa abin da ya kamata su faɗa. Mun san sarakuna ba su da wani abu a hannunsu, amma su yi magana, ku faɗa, ku ce ana cutar jama'ar mu, ba mu yarda ba. Amma babu wannan, dan kaɗan ɗin da suke yi su kuma ba su da gurbin da za su iya wannan ɗin, dan ƴan uwansu duk gaba ɗaya sun haɗe musu kai, ba a ba su wannan damar ba. Kaga wannan shi kansa wani abu ne da yake nuna cewa ita wannan al'umma ta musulmi a ƙasan nan ba ta da wani gata, kuma duk wanda ya so tankwale mata hanci zai iya, dan babu wanda zai ɗaga kara kai, babu wanda zai ɗaga ɗinke saboda ita. Kuma tabbas abubuwa za su ci gaba da faruwa irin haka, matukar dai ba a gyara ba. Tun ana ganin hayaki ne, to zai zama wata gobara, ba ma fatan haka, wacce ba za ta iya kasuwa ba. A yanzu an wuce wani lokaci, an wuce lokacin da idan yaki ya barke a ƙasa ake ciwo kansa, an wuce wannan. A da an yakin ba sa a ƙasar nan, kuma an ciwo kansa, ƙasar ta kuma komawa ta haɗe a matsayin ƙasa ɗaya. Amma su masu mulki su sani cewa wannan zamanin yanzu ya wuce a duk duniya, ka duba duk duniya inda ake yaki, yaki yaki cin yaki cinyewa, babu wata ƙasa da yake farke aka iya murƙushe wannan abun ya ta dawo yadda take. In ma an samu ta dafa, to za ka ga kuma daga baya abin ya kuma farke, saboda yanzu duk duniya kowa maslahar sa kawai yake dubawa, ba ruwan mutum, duk wannan maganar mutuntaka, insaniya, humanity duk ƙarya ce. Akwai waɗanda suna son yaki ya barke, su sayar da makamai, su kwashi arzikin ƙasa, su yi ta sata yadda suke so. Na tabbata a tasu waɗannan shugabannin da suke da ciki a cikin wato dukiyar talakawa suna wa wasu, abun ba zai musu kyau ba idan aka ce abubuwa sun caɓe. Don haka ko da za ka yi zalunci, dole sai ka samu zaman lafiya a yi, zalunci zai yi. Ko ƴan fashi a tsakaninsu idan ba za su yi wa junansu jariri ba, fashin ai ba zai fi ba. Waɗannan suna daga cikin manya-manyan dalilai waɗanda suke haifar da abubuwan da suke haifarwa. Mu na ƙasa babu abin da za mu iya islamu facin ranmu da baƙin cikinmu, sannan musulmi su ta yi ƴan'uwansu musulmi addu'a, Allah ya kare su, Allah ya ba su ƙarfin gwiwa, Allah ya karya magabtansu waɗanda kuma suke ƙoƙarin su ga cewa sun share musulunci da musulmi daga arewacin Najeriya, su kwana da sanin cewa wannan abu ko a mafarki ba zai yi ba, ko a mafarki ba zai yi ba. Mun san akwai kulle-kulle da yawa a ƙarƙashin ƙasa wanda ya wuce ma ka kira shi local kulle-kulle ne, a international ne ba national bane. Akwai kulle-kulle da yawa wanda iya abin da kake gani shi ne kamar wasu ne kawai suke ɓarinta da tarzoma, akwai waɗanda su suna buƙatar hakan kuma su suke shirya ta da ƙasa, saboda akwai abin da ake nufi ga arewa, abin da ake nufi ga musulmi, akwai miyagun taladi da aka daɗe ana yi ya za a kaifin musulunci arewa, irin yadda Afghanistan, Pakistan ta zama, yadda Afghanistan ta zama, haka ake so a ga cewa arewacin Najeriya aƙalla shi ma ya koma haka, kuma ƙaryarsu aniyarsu ta bi su. Musulunci zai ci gaba da tabbata, zai ci gaba da ƙarfi, kuma zai ci gaba da yaɗuwa a arewa. Kuma ba wani abu wanda yake ƙara musulmi illa suna ƙara farkawa, suna ƙara gano inda illar take, kuma da izinin Allah za a gyara. Abinda ya kuwanku suke buƙata yanzu shine addu'ar yi musu addu'a, Allah maɗaukakin sarki ya kare mana rayuwarsu, ya kare mana dukiyoyinsu da 'ya'yansu da zuriyarsu gaba ɗaya, suna matuƙar buƙatar wannan addu'a. Wannan shine babban abin da za mu iya yi musu. Arnan da suke yaƙi da su kowa ya sani arna ne da babu abin da suka tanada suka mallaka in ban da burkutu da karuwanci. Su ba su kima duk Najeriya ta ƙone, saboda su ba su ne masu asara ba, ba su da asara don Najeriya ta kama wuta a fasa ne kowa ya rasa. Wannan ita ce ajandarsu, kowa ya san waɗannan arnan da yanzu suke ƙoƙarin su ga sun tada tarzoma, sun kakkashe musulmi a jisu. Ba wani abu ba suka ajiye, ba su da dukiya, ba su da gidaje, ba su da kamfanin duka, ba su da komai. Don haka dan Najeriya ta kama da wuta, ba asarar da za su yi. To ya kamata su kansu mafarkuta su fahimci wannan. Da fatan Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki musulmi da musulunci a duk inda suke, ya karya kafirci da kafirai a duk inda suke. Ibn Taymiyyah yana mana magana akan hubbullahi li ibadihi wa hubbu ibadihi lahu, ubangiji yana son bayansa na kwarai su ma kuma suna son sa. Kuma kamar yadda muka ji a baya, Allah kadai shi ne yuhabbu li dhatihi, shi kadai ake so dan zatinsa. Duk wani abu da ake so ana son shi ne saboda wani dalilin da yasa a so shi, amma Allah shi kadai ake son shi dan zatinsa. Wanda duk ka so dan zatinsa ba dan wani dalilin da zai sa ka so shi ba, to wannan ka daidaita shi da Allah. Annabawa duka da na farko har zuwa annabin ƙarshe ana son su ne saboda Allah ya ce a so su, saboda manzanni ne na Allah, annabawa ne na Allah, saboda Allah ya zaɓe su, saboda Allah ya fifita su, saboda Allah ya ba su wasu sifofi na kamala, saboda Allah ya ɗaukaka su, saboda Allah ya sa musu wasu halaye na ƙwarai. Waɗannan dalilai su suke sa ana son su. Kaga kenan, ana son su ne li awsafihim wa laysa li dawatihim, dan wasu sifofi da Ubangiji ya ni'imta su da su, shi yasa ake son su. Amma Ubangiji ana son shi domin shi ne Ubangiji, domin shi ne Allah, ana son shi li dhatihi. Don haka in ka so wani bawan Allah, ka so shi ne saboda yadda matsayinsa yake a gurin Allah. In ka so wani gari, ka so wannan garin saboda matsayin da yake da shi a gurin Allah. In ka so wani aiki, ka so shi ne saboda Allah yana son wannan aikin. Kaga ashe ko menene zaka so shi ne saboda wani dalili, wanda kuma dalili yana da ta'allaka da san Allah. Shi yasa muka sha faɗa, kuma Ibn Taymiyyah ya sha faɗa cewa mahabbatullahi hiya al-asl wa mahabbatu ghayrihi far'un laha tabi'atun laha. Duk wanda zaka so, to ka so shi ne saboda san Allah. Don haka ba wanda ake son shi ne zatihi sai Allah. Shi ne in ya baka alkhairi ka so shi, ya hana ka ma ka so shi, ya ni'imta ka da lafiya ka so shi, ya kwace lafiyar da ya baka ka so shi, ya baka 'ya'ya ka so shi, ya hana ka ka so shi, ya wadata ka da dukiya ka so shi, ya barka cikin talauci ka so shi, saboda kana son shi ne lizatihi. To haka bayan Allah shi ke son Allah, sannan shi ma Allah yana son su, sakamako الجزاء من جنس العمل يدى تكي سيش شما ينا سنسو يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينهم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سوراك إذن هل راقصوا الله سوء نجسكية شما الله ذي سوكو تتوانا إتتشي أكيدة تعالى السنة بأكيدة الوضع نسكي شوى الله لا يحب ولا يحب وكما الله يحب ولا يحب وانا دعا كدا شيء في تتنهابا وآيوه دامنا القرآن تتنهابا وابن تتبتا أتكين سنة منذ صلى الله عليه وآله وسلم ما لا يمنى بقنا أكن خلة الخلة والدئتة كمال المحبة المستغرقة للمحب كمال السوية والسكي ماما يسكتم سوية بعدها كوما ينا كوما وابا ينسني babu wani abin da yake komawa bai babu da yake shan gabanta Allah yana ya riki annabi Ibrahim da annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan matsayi wattakaza Allahu Ibrahim khalila ubangiji ya dauki ya bayar da annabi Ibrahim a matsayin khalilin sa bada dayin sa wanda ya bashi wannan matsayi na koli a cikin babin soyayya haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam yace la kuntu muttakhizan min ahli al-ard khalilan لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله سوبيو سكسامو وانن خلنا دم بابو وانو وان دين ساميتا سيسو سوبيو وانا دوك يتشي ما خليل اللاني تو وانن ينقو قرن ييتا علي ييكو قواد سوء كما تاين دا الله يكيب يسودش اقوى وانو وان دين وانن دعوار يتشي قد خصني بالعلم والتخريف إن قلت كن يكن بلا تسويف لكن لاتخذته وكيلا تأدبا واختار لي خليلا هو أنا أجرم مولنا مسلم يا جاد الله أمت أينسى يا جاكم دا من زن الله صلى الله عليه وسلم أكم مت أينسى يتي قد خصني بالعلم والتصريف والأبنجي يا كيف أنتش يا باش إلمي يا كوا باش تسريفي وتجدوا الأمر الدنيا ده قد أنا تهركوا في الدنيا صور أك أكيد كلاش جوسي جوسي يتش والأبنجي نيا باش وانا إن قلت كن يكون بلا تسريفي ده أبن ده يتش كل سما سيزام أبن نيا قام دان الله يتش وكان سإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سما شيء حقيقي shima duk abin da yace wa kunto zai kasance ci an bashi wannan to saboda kada mabiyansa su kure shi su kama shi su ce to kai kai mana wannan karama ko wannan matsayin mu gani sai ya sauri yayin kan da gari sai yace lakinna littakhastuhu wakila ta'adduban sai dai saboda ladabi ubangiji na ya bani wannan matsayi amma saboda ladabi na wakilta shi يا وكيل الله وزنكي سبو دواي الله يتي الله تتخذوا من دوني وكيلا الله كده لا قبا وكيلتم صورا كسيتي يا إلادة بي أنا يابروا الله وكيلتي شي يتي قلت أمانا أمانا أين ناشي يتي واختار لي خليلا كما أبنجي شي ماذا بيش خليلا كدا تن يا جاد الله أمانا أين سكما أكريشي يا جاد منزا الله صلى الله عليه وسلم ونأدى براء أمانا أين duwan da yayin wannan da'awa ya bar musulunci ba magana wali yake ba a ko mu'mini fasiki bai kai ba idan ka duba ar-rihlatul kunakiriya ar-rihlatul kunakiriya baitocin suna nan amma kuma a ci gaba da daukan wannan a matsayin shine wali shine mai san Allah mai san manzon Allah shi zai maka jagora zuwa ga Allah wanda sai dai mutum jagora zuwa ga shiga wuta ya dubu kawahu yau mai kiyamati fa auradahum min nar wa bi sal wirdul mawdud sai dai wuce gaba a tafi wuta amma ba aljanna ba to kulla wani matsayi ne babba da babu wani wanda ya cancanci wannan matsayin sai waɗannan mutanen su biyu duk wani wanda zai da'awa ƙarya yake wa Allah a wata riwaya annabi yake cewa inna Allah takhazani khalilan kama takhaza ibrahima khalila su biyu Allah ya ba su wannan matsayi na kulla suka samu soyayyar da ta tare ta kowa shine mala yace fa bayyana sallallahu alaihi wa sallama annahu la yasluhu lahu an yattakhidha min al-makhluqin khalila. Baiwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya dauke shi ya aje shi a wannan matsayi, kuma shi ya riki wani ya bashi shi ba wannan matsayi ba dai. ولو انه لو امكن ذلك لكان احق الناس به قال كان احق الناس به ابو بكر الصديق. Da a ce akwai wanda annabi zai bashi shi ma matsayin khulla ya zama khalilin annabi, ba ma magana khalilun da yake ba, khalilin annabi, da akwai wanda zai samu wannan matsayin, to da sai da Abu Bakar ne shine jagaban waliyyi na duniya duka. In ka dauki annabawa da mutane, babu sama da Abu Bakar, amma Abu Bakar bai kai wannan matakin ba. Ma'annahu sallallahu alaihi wasallam qad wasafa nafsuhu bi annahu yuhibbu ashqaqan, tare da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta kansa cewa akwai mutanen da yake so. Kaga ashe al-mahabbatu duna al-khulla, tunda da ace da al-mahabba da al-khulla abu ɗaya ne, kaga da sai zama kaga walwala. Ya zai ce banda Allah ba wanda ya rika khalil, kuma sannan ya riki wasu ya so su, to sai ace al-mahabba ai ba ta kai khulla ba. Khulla shine kololuwar mahabba din. Annabi ya so wasu mutane, ka kaulihi li Mu'az, kamar yadda ya gaya wa Mu'az ibn Jabal, yace wallahi inni la uhibbuka, hadisi ne da ya tabbata daga Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, yana cikin Musnad Imam Ahmad da wasu littafan sunna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama hannun Mu'az ibn Jabal yace ya Mu'az inni wallahi la uhibbuka fala tad'anna fi duburi kulli salatin an taqula allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allah kama hannun Mu'az yace ya Mu'az wallahi lalle inni la uhibbuka ina sanka. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana san Mu'az ibn Jabal. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al-ansar irin wannan magana, wa kadhalika qawluhu lil ansar, haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ansar, kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin Anas dan Malik wanda yana cikin Sahih al-Bukhari. Manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam Anas yake cewa wata mata ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wata mata ce bil al-ansar daga cikin mutanen Madina, ta zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da dan yaro karami a hannunta. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam suka yi magana da ita, sai yace wallazi nafsi biyadihi innakum ahabbun nasi ilayya, wallazi nafsi biyadihi innakum ahabbun nasi ilayya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rantsa yace na rantsa da wanda raina yake hannunsa, lalle ku nafi so sama da kowa, lalle ku nafi so sama da kowa, ya faɗa ka sau biyu. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana san al-ansar. وكان زيد بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة ابن شراحيل وانا اكي مسا الكنية دا ابو اسامة برنبا ومنزو صلى الله عليه وسلم وانا تم اجاهلية اكا كاما شأمتهم باوة صلى الله عليه وسلم اكي كرا حكيم ابن حزام يسيشي باوة اما سبب وانسا اتشي خديجة بنت خويلد ما ترى النبي صلى الله عليه وسلم تفركو يباش يباد شي غريته ita kuma sai taiwa annabi sallallahu alaihi wasallama kyautar sa tun kafin annabci. Yana dan shekara 8 annabi sallallahu alaihi wasallama ya yanta shi yayi tabaddin sa, ana kiran shi Zaid ibn Muhammad, har sai Allah ya ce ud'uhu bi abaihi huwa aqsabu indallah, ku kirawo su da sunan iyayensu, sannan aka dawo ana kiran shi Zaid ibn Haritha maimakon Zaid ibn Muhammad. Yana daga cikin as-sabiquna al-awwaluna fil Islam, wanda suka riga kowa shiga musulunci da shi aka yi yakin Badar. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama duk sanda zai aika wata tawagar mayaka masu kai farmaki da sababai, in akwai Zaid ibn Thabit a ciki to zai sa shi cikin umara, ko ya ce ma shine shugaba. An kashe Zaid ibn Haritha a yakin Mu'tah a kasar Sham a shekara 8 bayan hijira. To Zaid ibn Haritha ana ce da shi hibbu rasulillah, wato dan lelan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Haka nan ɗansa Usama shi ma ana kiransa hibbu rasulillah sallallahu alaihi wasallama. Don haka duk sanda wani abu ya tashi wanda ake so a yi wa manzo sallallahu alaihi wasallam magana a kansa, kuma ana jin nauyi, ana ga ba kowa ne zai iya ba, to sai a tunkari Usama. ko Zaidu ko ɗansa Usama daga baya ce ya je ya yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda ya zo cikin sahih Muslim lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya tura Usama, akwai lokacin da cikin sahih Bukhari hadisin matar da take aran kayan mutane sai kuma ta yi runtu ta ce bata ara ba, wato tarƙayin sata da dabara ko wannan yake nan. To shi ne aka kawo aka gaya manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama gashi abinda yake faruwa. Sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya sa aka kawo matan nan, aka tsitsiye ta tace eh duk abinda aka zarge ta da shi tayi. Manzo Allah ce to aje a yanke mata hannu. Danginta suka zo suna neman shafa'a, an riga an kawo gaban alkali ya yanke hukunci, kaga babu shafa'a kuma bayan an yanke hukunci kaida musulunci kenan. In an riga an yanke, in kafin a yanke hukunci ne can dangin ta waɗanda abin ya shafa suka ce sun yafi shigin, amma an kawo gaban alkali ya ce ya yanke hukunci na haddi, to kuma babu shafa'a. Sai suka zo suna neman shafa'a, aka ce wa za a je gurin a gaya ya gaya annabi sallallahu alaihi wasallam, sai aka ce a gaya Usama, saboda shi ne hibbu rasulillah wa ibnu hibbi rasulillah, shi ne dan lelan manzon Allah kuma dan lelan manzon Allah. Aka je ya je ya same shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana jin magana da yazo da ita, kishi ya fusata ta tashfa'u fi haddin min hududillah, atashfa'u fi haddin min hududillah law kanat fatimatu bint muhammadin sarqat laqata'tu yadaha, akan haddi daga cikin haddodin ubangiji zaka zo kai shafa'a, kane ba ai alfarma ce, to wallahi ko Fatima ce yar ciki da ta yi sata sai na yanke hannunta. Haka nan Abdullahi da Umar ya ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tura Usama akan shugabancin runduna da za ta kai kamame za su je yaki, bayan yakin Mu'tah kafin annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya ya kuma naɗa wata runduna wanda aka naɗa Usama cewa shi ne zai shugabance ta. Sai mutane suke ganin yaro ne karami, da za a naɗa yaro karami a kan rundunar da a ciki akwai Abubakar da Umar da Abu Ubaida da waye manya-manyan sahabbai dattawa, kuma a sa yaro karami. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da hikimar da ta sa ya zaɓo shi, duk da cewa yaro ne karami kuma ya shugabantar da shi akan su Abubakar da Umar da Uthman da sauransu. Sai mutane suke sukan wannan shugabancin ta fuskar cewa yaro ne karami, da ba har aka yi ba. Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tsaya yake cikin mutane yake cewa ayyuhal dal in taf'alu fi imratihi faqad kuntum taf'aluna fi imrati abihi min qabl, in kuna sukan shugabancin sa da man can kun taba sukan shugabancin mahaifin sa gabanin sa. Yace wa wai wallah in kana la khaliqan lil imra, na rantsi da Allah ya cancanta ya shugabanci. Wa in kana min ahabbin nasi ilayya wa inna hadha la min ahabbin nasi ilayya ba'da, yace Zaid ibn Haritha ya cancanta ya shugabanci kuma yana daga cikin waɗanda na fi so, kuma bayan sa dan sa yana daga cikin waɗanda na fi so Usama. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son su, ya tabbatar da soyayya shi gare su. Haka nan wa qala lahu Amr ibn al-As, Amr ibn al-As ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam, Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hisham al-Sahmi, Quraishi ne, ana masa alkunya da Abu Abdullah ɗansa Abdullah ibn Amr, tsakanin shi da ɗansa wato shekara 12 ne kawai, ya girma ɗansa da shekara 12 kacal. To ya musulunta qabla al-fath, kafin fathu Makka a watan safar shekara ta 8, wasu ce ya musulunta baina al-Hudaybiyya wa Khaybar, bayan an yakin Hudaybiyya, bayan an yi sulhul Hudaybiyya kafin kuma yakin Khaybar a ran nan tsakanin ya musulunta. Mutum ne jarimi kuma mutum ne mai fikira mai tunani, in ya zauna ya tsara abubuwa ku kaiwa sai ya baka sha'awa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yabe shi, yace Amr ibn al-As min salihin Quraysh, yana daga cikin mutanen kirki a cikin Qurayshawa. To saboda shaja'arsa, jarumtarsa da kuma kwarewarsa wajen iya tsari da planning, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jawo shi kusa, yana kuma girmama shi, har ma da aka zo gazuwar Zati Salasil Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya nada shi a matsayin shine Amir, tare da cewa ga Abubakar da Umar a cikin rundunar. Abu Bakar yana ciki, Umar yana ciki, Abu Ubaida ibn al-Jarrah daga baya aka tura shi, shi baya zama karkashin sa. To gani irin yadda manzo Allah yake girmama shi, wannan zai nuna maka yadda annabi yake mu'amala da mutane. Da yake ganin annabi yana jawo shi kusa, yana girmama shi, kai har gashi ma za a fita wani hari, an ce shi ne shugaban rundunar duka, ga Abu Bakar, ga Umar, ga Usman. Sai yake ganin matsayinsa, watakila ko a ransa sai yake faɗa, yace kai wannan shi yake ba da kissa. Yace sai na rika jin koma na fus Abu Bakar da Umar ɗin ne a gurinsa, amma ya zai ya gano, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam baya nuna tawari wajen mu'amala. Yadda zai yi bushasha ya saki fuska ga Abu Bakar da Umar, haka kowa ya zuzai masa, duk da cewa a gurinsa ya san wani ya ɗara wani matsayi, amma mu'amala iri ɗaya yake da su. Wannan zai nuna maka karamul akhlaq na manzo sallallahu alaihi wasallam. Bai daɗe da shiga musulunci ba, amma ga irin matsayin da ya samu, an haɗa wata rundunar, an ce shi ne shugaba ga Abu Bakar da Umar, duk shi zai riƙa ba su umarni. Yake sai na riƙa je a gona, lallai na fi waɗannan matsayi, amma kuma akwai buƙatar in tabbatar da haka. Sai ya matso kusa da Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce, ya Rasulullahi, ayyun nasi ahabbu ilayka? Ya saikin Allah, duk cikin mutane wa ka fi so? Sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi, Aisha. Ya ce, Aisha na fi so. Sai ya ce, fa min ar-rijal, ina tambayar ka ne akan maza ba mata ba. Abin da zai zato a ce kai, sai manzo Allah ya ce, abuha. Ya ce, sun ma'ayu, sai kuma wa? Annabi ya ce, Umar. Ya ce, sun ma'ayu, sai kuma wa? Annabi ya ce, Usman. Ya ce, sai dai sauri, sai ya shiga zana mutane, sai dai sauri, sai dai shuru, don kai ya sa na ƙarshe. Aika zana. Shi ya zo a ƙarshe. Ya ce, sai dai shuru kawai na daina magana. Wanda zai zuwa maka yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam zamantakewarsa kake da sahabbansa, babu wariya, babu cin fuskar wani ko a wulakanta shi, kowanne ya zo ya bada gudunmawarsa gwargwadon abinda Allah ya bashi ga wannan addini. Naka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam irin yadda ya karbe shi, sai yake san ma yafi Abu Bakar da Umar. To haka duk wanda suke gurin, sai idan irin wannan ta taso ne, sai su fahimci cewa to shi wannan gaba da ni yake, amma kuma a mu'amala ba a bambance ba. An gane ko? Da a ce wajen mu'amala ya bambance shi kansa, ya kula cewa idan yanzu za a tashe shi a ce Abu Bakar zauna, zai fahimci cewa Abu Bakar ya fi. Sai ga cewa in aka zo ya zauna guri Abu Bakar, ya zo shi ma nashi gurin zai nema, ba a tayar da shi a zaunar da Abu Bakar a gurin. To sai yake zaton cewa to ga kuma wani sharaf da aka yi masa, an ba shi shugabancin sariya, Abu Bakar da Umar duk suna karkashinsa. To abinda ya sa Ibn Taymiyyah ka wannan fadar Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce, fa Aisha ita ya fi so, sannan kuma aka tambaye shi a cikin maza ya ce abuha. Kaga ya nuna yana san Aisha radiyallahu anha, yana san mahaifinta Abu Bakar, da kuma waɗanda aka ambata duka a cikin hadisi. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Fatima ƴar cikinsa a wani hadisi doguwar da cikin Sahih Muslim da kutubu sunan Bukhari bai rawaito shi ba, wanda yake nuna falalar Aisha radiyallahu ta'ala anha, matan Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama, sun kula cewa duk sanda za a yi wa manzo sallallahu alaihi wasallama kyauta, akan yi masa lokacin da yake gidan Aisha. In yana gidan dalilin su mutane ba suka masa kyauta ba, amma duk sanda kwanan Aisha ne, sai a ta kai masa kyaututtuka, kai masa zuma, kai masa wasu kaji, kai masa. To sai suke ganin kamar ba a adalci, sai suka ce wa Fatima, suka haɗu sai suka ce wa Fatima ta je ta gaya wa mahaifinta, nisa'uka yas'alnaka al'amla fitnati abi Quhafa, matanka suna neman kai musu adalci dangane da ƴar Abu Quhafa, suna nufin Aisha ƴar Sayyidina Abu Bakar. Shikenan sai Fatima ta je ta nemi izinin shiga, Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwance da Aisha a sun lulluɓa da gwado ɗaya, ta nemi izinin, Annabi ya ce ta shigo ta ce matansa ne suka aiko ta, ta gaya mata cewa yas'alnaka al'adla fi nafi abi Quhafa. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube ta ya ce, ya Fatima ala tuhibbina ma uhibbu, ba ki san abin da nake so? Ta ce bala, ina so mana ya Rasulullah. Kala fa ahibbi Aisha, shi ke ya daure bakinta kuma. Sai ta koma ta gaya musu faga abin da ta je ta faɗa ga abin da aka gaya mata. Sai suka ce mu muna ga mace mana wani amfani ba, ta kuma komawa. Kiran ta ce a ita ba za ta koma ba, ta yi ta gama. Annabi ya gaya mata wannan magana ko da shi ce ne, ta ce ita ba za ta koma ba. Sai suka ce Zainab ta je, Zainab bintu Jahsh. Aisha ta ce fa kanat hiya allati tusamini fil manzilati inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ita ce wacce take karkiya da ni wajen samun matsayi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi yana son ta saboda matsayin da take da shi a gurinsa. Sannan yar babbansa ce Ubayma bint Abdul Muttalib. Da haka Aisha ta ce sai aka ce Zainab ta ce, Aisha take ba da sifar ta ce wa kanat imra'atun fiha khair, mace ce mai alkhairi. Wa kanat asdaqan nasi hadithan, mace ce mai gaskiya, in da ta yi magana gaskiya take faɗa. Ce wa kanat aksaran nasi sadaka, mace ce mai sadaka mai kyautatawa mutane. Ta yabe ta da sifofi daban-daban, ta ce sai dai kuma tana da fushi. Ya ce amma kuma, ta ce amma kuma in ta yi fushi nan da nan sai ta sauka. Kaga wannan yana nuna maka kishin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ba irin da matan mu bane. Kaga ta ce duk cikin matan manzo Allah ba wacce take gogayya da ita kamar ta, amma kuma gashi tana yabanta da wasu sifofi. Ce mace ce mai ibada, mai san Allah, mai tsoron Allah, mai yawan sadaka, mai aiki tukuru don ta samu abin da za ta kyautata ma wasu da shi. Haka duk ta zana a cikin sifofin da ta faɗa. Kawai maganar ta faɗa ta ce sai dai mace ce tana da saurin fushi, sai ta ce amma kuma nan da nan take sauka. Saboda haka sai aka ce ita ce kawai za ta iya zuwa ta kai wannan saƙon. Saboda haka ta je ta samu manzo sallallahu alaihi wasallam a wannan yanayin da Fatima ta same shi a ciki. Ta ce to matanka sun turo ni suna neman kai musu adalci game da wannan yar ƙwaila. Saboda ta fi su ƙanancin shekaru. Tana faɗar haka manzo Allah bai ce komai, sai ta fusata, sai ta shiga gaya wa Aisha maganganu. Ta inda ta shiga ba tare da take fita ba, ta yi ta zuba. Aisha ta ce a lokacin ni ne ina kallon manzo Allah, ina hararar idansa in ga ya yarda in rama. Wanda zai da maka mace mai hankali ba wai hushin haushinta ya dame ta ba, me ya za ta yi mijinta ya ji daɗi? Saboda haka za ta iya sadaukar da haƙƙinta ma idan ta san cewa mijinta zai ji daɗi a haka. Za a yi mata abu ta haƙura, ko da tana da gaskiya ta haƙura, in ta san cewa haƙurin nan zai ƙara da mijinta a jinnan. Saboda haka ita yanzu ba yardar da kanta ya dame ta ba, yardar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai nake kallon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, akwai alamun da suke nuna cewa ya yarda ni ma in yi magana? A sai lokacin da ta fahimci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ki yarda ta kare kanta ba. Ta ce saboda haka sai na diran mata, sai da na sa ta yi shuru ta rasa abin faɗa. Hatta askantuha, sai da na fi ƙarfinta na gallabe ta. Saboda Aisha mace ce mai zaka'i, mai wayo, wanda duk cikin mata annabawa wanda ya kai ta wannan. Sai yasa duk cikin mata annabawa wanda ya kai ta ilimi, ban cikin matan al'umma kakaf, ba kai duk cikin matan duniya ba wanda ya kai ta. Saboda haka da ta fara magana sai da Zainab ta rasa abin faɗa. Sai da ta ɗaura bakinta, Zainab ta yi shuru, Aisha ta yi shuru. Annabi ya ce inna habnatu afi kuha, to wannan bai ta ce ya abubuwa faɗin ba, ya ce da tuba wanda ita ce ba. Ke ba ta fi ƙarfin ki, ki yi suki kasa mai keto kuma in yi. To kaga idan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam za su ce musu adalci, kai dan matanka ta ce kai mun adalci, ai mai sauki ne ba za Allah ba. Amma wai yas'aluka al-adla, to shi yasa dole sai an yi hakuri. To kaga anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa Fatima cewa yana son Aisha. A shekaran jiya waccan an kawo ni dan shi'a a tashar mustaƙilla, bayan ya gama zagin sahabbai da Abubakar da Umar ya dauko suratul tauba ya ce duk munafikai ne su Allah yake nufi da waminhum waminhum din nan da Allah ya rika fada suratul tauba waminhum man yalmizuka fi sadaqat waminhum man ahada Allah waminhum alladhina yu'zu an-nabi da sauran su duk wannan waminhum waminhum ta cikin suratul tauba yace ana nufin sahabban manzon Allah sannan ya karkato kansa Aisha da Hafsa ya dauko in ta tuba ila Allah fa qasadat qulubukuma ce Allah yake zuciyar su ta karkace ce amma wasu yanzu sun mai da Aisha wacce ce wanda za su saurari maganar ta su girmama ta kaza da kaza bayan shi dan jaridar duk ya biya ka da shi a cikin wasu abubuwa dan yana ta jawo ya gama jawo aya ce to ka jawo aya akan cewa sahabban manzo Allah yake nufi su Abubakar da Umar kuma ka tsallake wasu a cikin suratul tauba da akwai wasu ayoyi da kake fada in ka zo kawai ka kawo wa minhu akwai kuma inda Allah zai yabo ga wasu sai ka tsallake lakin rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika lahum alkhairatu wa ulaika hum muflihun a'adda Allah lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada dalika al-fawz al-'azim yace dabi bakkar da wannan dabi ka tsallake wannan gashi Allah ya ce lakin rasul wallazina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim dabi ka tsallake wannan yace kuma a gabacin ka zo daidai gabar inda za ka karanta wasabiqul awwaluna minal muhajirin wa ansar ta tsallake can gaba Allah ya ce laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansari alladhina tabahu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alayhim liyatubu innahu bihim ra'ufur rahim dan mai ka tsallake wannan yace Abubakar da Umar da Usman da wadanda duk kake zagi yace da su aka fita yakin da su aka fita yakin Tabuka Allah kuma ya ce waɗanda suke tare da annabi aikin Tabuka da Allah ya yafe musu ya ce ka yadda da Abubakar da Umar da Usman da su aka je gazwatul usra gazwatul tabuk ya ce shi a daina kawo masa sunaye shi magana sahabbai yake nika kai ka kawo sunayen su ka ɓace su kai ka fara ya ce kai ka fara shirin da muka yi shekaran jiya da kai duk waɗannan mutanen kake zaki kuma yanzu na ka sunan su gashi kai ka dauko sura akan zaka baki sahabbai kuma ita ce take wanke su kaga wanda ya shiga afa tu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bima ya yadda da wani bangare da mummunar fahimtar da ya masa sannan kuma ya kafirce wani bangare yace ko baka yadda al-qur'ani wai ce na yadda ka yadda duk abin da al-qur'ani ya faɗa gaskiya ne yace na yadda yace to ya zaka yi da wannan ayar yace shi ba wannan magana yake ba ko wace magana kake to ba magana su akai kake ba to ƙarshe haka ya kure shi to shine kuma ya gangaro kan Aisha sai ya kalbe shi yace a ɗakin mu annabi ya rasu sai yace a gidansa yace a gidansa amma gidan wa cikin gidan matansa yace shi wannan harkar tarihi yace a'a ka gaya mun kai a ina annabi ya rasu ba gidan Aisha ba a ɗakin Aisha kai yanzu kana cewa alqur'ani ya sauka ya kukkushe su ya babbata su ya ce da su munafikai ne marasa gaskiya kuma annabi ya rasa inda zai je jinya sai dakin marasa gaskiya anan ya mutu akan shine ranarsa ta karshe a duniya a dakin da Aisha akan jinyar ta yace to in kai ne gaskiya ne in ka faɗi wacce in ta tuba ila Allah faqad sadaqat qulubukum to karin ka faɗi wannan ma sai mutane su dauka eh da gaskiya kake nema amma dan me zaka dauko in ta tuba ila faqad sadaqat qulubukum amma ba zaka kawo wannan ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana san Aisha anan garin naji wani yana magana da jahilci ba kankani ba wato kace kamar jahilcin duniya Allah tattara a cikin sama magana yake amma kuma su bayan Allah wadanda aka zarewa hankali da tunani suna da ban sa cewa duk bala'in da ake ciki duk bala'in da al'umma take ciki na rarrabewa da kaskanci na Aisha ce ta jawo su ita ta kafa jam'iyya ita ce ta yi ta kawo rigingimu a cikin al'umma yace kuma jam'iyyar ta ita ta zama ahlus sunna wal jama'a yana yin magana kuma yana kiranta ummul mu'minina haka ba ku ce in ka yadda ummul mu'minina ya kuma zaka zo ka ce ta lalata abinda ummul mu'minina kaga wannan abin da yake nuna shi ba uwarsa ba ce shi ba ya ciki shi ba uwarsa ba ce to wani yadda uwar mu ce
ai ba taba barewa da ya fito da zaki uwarsa yana barranta da gareta dan ba da za a yi wa azwajuhu ummahatuhum da Allah ya fada ba da zaka kantar wannan kuma ka ki ko ka so ka zo ayar sai ka karanta ta haka shi a da suka rasa yadda zaki sai suka ce ai sayyidina Ali ya saki ta ya da sayyidina Ali ya saki Aisha to wai manzo Allah ya kafi ya mutu ya wakilta shi yace duk wacce kaga ta lalace ka saki ta babu addini ba hukacin addini irin shi addini ne na mahaukata na rashin kan gado magana ce za a riƙa yin ta tana warware kanta shi yasa ban gani wata milla da take ɗauke da sinadarin mutuwar ta ba da rushe kanta irin shi shi yasa ai suka ƙirƙiro wannan abin taqiya kawai in za a fito a faɗi shi an cin to kowa zai riƙa ja da baya sai aka ce ai taqiya a riƙa ƙoƙoye wasu abubuwan ka a faɗa wai fa nan ba duka aka faɗa ba an saka ya amma ka duba gubar da aka faɗa dubai ta yadda sauki wannan ba gara yadda ita ba mala yace wa qala lil hasan haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wa hasan allahumma inni uhibbuhu fa ahibba wa ahibba man yuhibbu ya ubangiji ina san hasan ya ubangiji ka so shi ka so wanda yake san shi al-hasan ibn husayn shi a haushin hasan suke ji haushin sa suke ji saboda kawai ya sallama muawiya shugabanci yace shi bai yadda a ci gaba da zubar da jinin musulmi ba duk da ya cancanci ya zama shugaba din amma dan hadin kan musulmi ya sauka ya bayar annabi ne yayi masa yabo da wannan yace inna bi hadha sayyidun وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين نبي يجي أن النواء حسن كنا يجي شوغبان كما تهني سراء تام سلوه تكان من يمن يشوغب وتقنقلوا لي بما سلي جمع كما مسلمي بك هذا نبي كاتب سأصنقل وأن سيادة عند أن النبي يفتاد أن قلنا حسن ستنبت أول من شكرا عام الجماعة aka samu haɗin kai duk ƙasa ta dinke kowa ya yarda cewa shugaba guda ɗaya ne sannan futuhat suka ci gaba aka ci gaba da shigo da ƙasashe da dama cikin hauzan musulunci duk da naji wannan shi'a ce wannan abin nan mulkin mallaka ne ba futuhat ba ne dukkan ƙasashen da suka shigo musulunci a wannan lokacin mulkin mallaka ne aka ce aka yi musu ihtilal ne yace kana nufin iraki ihtilalin ta aka yi tunda a zamanin Abubakar Umar aka shigo da daular Farisawa ta kare ihtilalin ta aka yi ita ma yace a shi yana nufin a zamanin Banu Umayya to haka dai zai ta tsilla-tsilla wa amsalu hadha kaseer ma da yace ire-iren wannan na da yawa fa wasafa nafsahu bi mahabbati al-ashqaq annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yana son wasu mutane وقال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخذا من آل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا كما يا أبي سنكم يشئ إني أبرأ إلى كل خليل من خلته قوة نيدا زي تشيني خليل سلي باني با ونا باني با وني تشيني خليل سلي سبو دا أتي زي تواني أنا الدنيا خليلي لاتخذت أبا بكر خليلا كذا أشي خلنا با إذا شيء مجرد المحبة مجرد المحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعد مسويا تتباين ألا مؤمني صحبان تدق مسويا سني يابتو كما يابتا شوان إنا سن شوان إنا سن شوان إنا سن يأتي هنا سن أنصار قبادا تو أما محبة كلا يأتي وانا تكاني شهيدة أمان جيجنسا باب الوان صدا وانو وانا زي تشي خليلا سني وانا ما سأيب باري تاكا شي سي سو كتاي وانا سوبا كما وانا تاكا وانا ما سأيب saboda ka ibnu taymiya yace kaga wanda yana nuna cewa al-khulla akhass min mutlaq al-mahabba al-khulla wato wani abu ne kebantacce da yake da matsayi kebantacce daga abinda ake cewa soyayya abinda ake cewa soyayya wani abu ne wanda yake da fadi to al-khulla wani abu ne daga ciki wanda yake da matsayi babba wannan ita ce gabar da ibnu taymiya zai ci gaba kuma da fito da ita menene khulla ya akai khulla ta zama mutlaqul mahabba kuma al khulla ka sowan mutum ko ka so abu ba dan wani abu ba dan karan kan abu dan shi kadai abu kowane soyayya kuma za ta bi bayan wannan soyayya din zai fito sannan kuma ya rage ga masu cewa Allah baya su sai dai ya nufi sakankawa ya nufi isaba amma shi baya su sannan shi ba za a so shi ba sai dai a so da'arsa ya fi gaban a so shi Ibn Taymiyyah zai zo ya yi wannan bayani a gaba ta gaba insha Allah da fatan Allah maɗaukakin sarki abinda muka faɗa daidai ba mu lada abinda muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya fi mana. بسم الله الرحمن الرحيم wannan yace yaya ingancin sunayen Allah 99 da muke koyo a makarantun islamiya idan kuma Allah ya sa wasu basu inganta ba ko a wani littafi za a iya samun waɗanda suka inganta Allah ya saka da alkhairi amin to ban san meye ya taso mu ma a can Kano har ma wani katafaren dan bid'a yana sanar da zai lacca kare sunayen Allah to sunan Allah ya fi karfin wani ya zama ce zai kare su dama a kare suke kuma kariyarsa sa ake magana cewa waɗanne sunaye ne suka inganta waɗanne ba su inganta ba kaga wannan shine kare sunayen Allah kada a sa masa sunan da bai sa wa kansa ba kada a kira shi da sunan da bai inganta a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ba wannan shine hakikanin kare sunayen Allah da martaba su mu a gurin mu sunan Allah ba 99 ne kawai ba shi idan yana ga 99 ne mu ba 99 ne kawai ba a ciki ne akwai 99 da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna lillahi 99 man ahsaha dakhala aljanna inna lillahi lalle Allah yana da wasu sunaye 99 kaga ba yake iya sunayen sa kenan ba yana da wasu sunaye 99 waɗanda idan mutum ya kula da su ya kiyaye su zai shiga aljanna kaga kamar kace ina da naira 1000 wacce zan yi sadaka da ita kaga wannan bayan da kudin ka a duniya kakkaf naira 1000 ba ina da wata naira 1000 zan taimaka a masallaci inda je kaga wani wawa zai zo ce kudin ka kenan da man naira 1000 ina kallon ka haka ce kaga wawa ali bace naira ta 1000 duk duniya ba ta ne kudi na naira 1000 bane akwai babbaci kace kudi na naira 1000 ne ko kace ina da wata naira 1000 da cewa yayi asma'ullahi 99 asma' sunayen Allah 99 ne to sai ka kayyade masa amma cewa yayi inna lillahi 99 asma' man ahsaha ay allati min sha'niha man ahsaha dakhala hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam shi ke nuna mana ba iyakar sunaye akwai sunayen da ma Allah bai kar sanar da kowa ba kuma sunayen sa annabi yana cewa Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ya ubangiji ina roƙonka da dukkan wani sunan da yake naka ne wanda Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaita bihi nafsaka sunan da ka kira kanka da shi ba wanda wani ya kira ka da shi ba wanda kai ka kira kanka da shi aw anzaltahu fi kitabika ko ka saukar da shi cikin littafinka aw allamtahu ahadan min khalqika ko ka sanar da wani daga cikin halittunka aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indaka ko ka kai kake banta da sanin sa a cikin ilminka na gaibi kaga ashe akwai suna na Allah wanda gaibi ne ba wanda ya san shi kaga ashe ba za ka zo ka ce iya sunan Allah 99 bane sannan akwai sunan da ya sanar da wani bayin wasu bayi daga cikin bayinsa ba wanda kuma ya sani sai su cikin manzanninsa saboda kaga ashe sunayen Allah ba za a ce sun takaita a nan sunan Allah 99 da ake cewa 99 ɗin wanda suka fi shahara suka fi yawo a cikin riwayar Tirmidhi bayan ya kawo hadisi inna Allah 99 asman sai ya kawo kuma sunaye 99 bayan wannan a Bukhari da Muslim sauran littafai da suka sun takaita akan wannan amma riwayar wannan ta zo da ƙari wannan ƙarin shine abinda malamai suka yi magana akan rashin ingancin wannan ziyadar ta bayyana fassala bibiyar waɗannan sunaye wannan riwayar abinda yake kwalwa ta yanzu a cikin sanadin ta Abdulrahman ibn Ziyad al-Ifriqi wanda shine matsalar isnadin wanda malaman hadisi sun da a fashi kuma ya yi tafaruri da wannan riwaya. Saboda haka malaman hadisi ba yanzu ba da dadewa shekara sama da 2000 suka ce wannan riwayar bata inganta ba. To tunda bata inganta ba kuma Allah ya ce yana da wasu suna 99 shi ne malamai suka zakulo waɗanda suka zo cikin Qur'ani sai kuma waɗanda suka zo a cikin sunna sahihiya. A cikin sunna sahihiya wasu da dama wasu sunaye da suka zo a cikin wannan asma'ullahul husna da aka fi sani ba su zo a Qur'ani ba su zo a wata sunna sahihiya ba. Kaga ba za su tabbata a matsayin sunan Allah ba. Akwai kuma wanda suka zo a cikin sunna sahihiya babu su a cikin ainihin wannan riwayar. Kaga su sun tabbata sunan Allah ne min asma'illahil husna. Shi yasa malamai suke kokarin har hadawa daga Al-Qur'ani da sunna. In ka dauka Fathul Bari karkashin sharhin hadisi ya yi ta kokari ya kakkawo ayyukan da su malamai suka yi a baya shi Ibn al-Arabi da sauransu. Ibn al-Arabi al-Maliki. Shi kaga ba yanzu aka fara mutum a fado su ba a tuturo su daga Al-Qur'ani da sunna. Haka akwai bincike da aka sai Ibn Isamin a cikin littafin Sahihul Muslim ya yi kokari ya kawo su wanda sunna ta zo da su wanda kuma wanda Al-Qur'ani ya zo da su da wanda sunna sahiha ta zo da su. Akwai littafin Alawi Saqqaf, Sheikh Alawi Saqqaf yana da littafi Al-Asma' wa Sifat ala dawi Kitab wa Sunna. Ya yi kokari ya bibiye su shi ma tare da kawo kowane suna ga inda ya zo ayat da ya zo ko kuma ga hadisin da aka rawaito kuma ga ingancin sa a gurin malamai. Littafi ne babba. Saboda haka abinda ake cewa dukkan wani suna da Allah bai kira kansa da shi ba to ba daidai bane kai ka sa masa wannan suna. Sunayen Allah tawqifiyya ne. Ba a sanya wa Allah sunan da bai sa wa kansa ba. Wanda shi abinda malaman aqida suke faɗa. Ba a sa wa Allah sunan da bai kira kansa da shi ba. To akan wannan doron wannan ne yasa ka bi wannan diddigin wannan hadisin aka gane cewa bai inganta ba. Saboda haka ba wa magana ne, magana ce ta kare sunayen Allah din. Wanda zai ce kawai ko ma meye aka faɗa. Yanzu kana jin wasu abubuwa da ake faɗa a matsayin sunan Allah a ce Yahuwa. Yahuwa. Ya kaf ha ayin sat. Akwai wanda sunayen Allah ya kaf. Ya sat. Wajen sunayen Allah. Kaga wanda ilhadi ne cikin sunayen Allah. Wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i. Da Allah ya faɗa. Yana daga cikin abinda malamin tafsiri suka faɗa na tabi'ai kamar qatada cewa al-ilhad fi asma' al-kadhib fi asma'illahi ta'ala min al-ilhad. Ka kira wani suna ka jingina Allah bisa ƙarya yana daga cikin ilhadi. Da Allah ya kyade shi da masu ilhadi cikin sunayensa. Wannan kuma yana tambaya ne akan hadisin da yake wai ya gani daga Abu Huraira wa min al-kaba'iri as-sabbatani bis-subba. Ni ba taɓa jin wannan hadisin ba sai abunsa. Haka ban san shi ba ban san ingancin shi ba. A cikin sahabbai ko akwai mace wacce ba sahabiya ba wacce take ba da karatu? Abinda aka sani a tare da matan sahabbai da tabi'ai da abin babin riwaya sukan ba da riwaya wato akan ji hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam a gurin, amma su zo su baje a yi ta fatawa wannan babu shi a tarihin musulunci. Kuka daga baya dai an samu an kukusa matan cikin harkar da'awa ga mace ita ba mai wa'azi ce. Amma dai a tarihin musulunci ba wannan aka sani ba, a san wata mata alƙaliya ba, a san wata mata faqiha ko mai huduba ba. Abinda aka sani an san yawanci mata zaman aure suke suna da sitir da Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna al-aslu fi al-bara al-qarar in ta zauna a gidanta. Fita ta mace zuwa wani abu wani abu ne na larura, kuma annabi ya aika masu wa'azi garuruwa daban-daban-daban-daban amma maza yake turawa ba ya tura mata, yana tura maza ne, ya tura Ali, ya tura Mu'adh ibn Jabal, ya tura Abu Musa al-Ash'ari, yana tura su fita garuruwa su je su yi wa'azi. Sannan mata suka yi musharaka da maza wajen daukar ilimi a makarantu a masallatai, duk wannan mata za su iya musharaka da maza. Amma zaman mace ta fito gaban maza tana lacca, wannan ba a sani ba, ba a san shi ba, ba a ba san wannan a tarihin musulunci ba. Duk matan da aka ambata da gudunmawar da suka zaka zaka samu min babin riwaya ne. Kuma kamar yadda zahabi yake cewa yawancin mata masu riwayar ma yawancinsu masturat ne, ba ma san yanayinsu ba ta fuskar jahuwar tare, saboda a gida suke a killata suke, yawancinsu masturat ne. Yake cewa sai dai cikin mata ban san wacce ta kai matsayin masuruka ba, wato wacce aka yi kwandeni ɗinta gaba ɗaya a hadisi. Saboda ai sai an san yanayin mace sannan za a iya kwandemin ɗinta a cikin harkar hadisi. ce amma ka je ka duba cikin littafan jarh wa ta'dil malamai mata za ka yawanci masurat ne kadan ne waɗanda suke fitattu an san su lokacin da Ibn Ishaq ya rawaita hadisai daga Fatima bint al-Munzir Fatima bint al-Munzir mata take ga Hisham ibn Urwa sai Hisham ibn Urwa yace Muhammad ibn Ishaq ƙarya yake don matar shi ce shi kuma ya san matar shi bata bada ruwaya za a yi tsoro ito hadisai wanda malamai kuma suka gaskata shi abin nan a suka gaskata shi Muhammad ibn Ishaq cewa ta ya ji daga wajenta tunda akan ji daga wajen mata min wara istitir zabi cikin malaman sa na ruwaya akwai mata da yawa akwai mata da dama ina jin a cikin mu'jamu shuyukh littafi sa mu'jamu shuyukh inda ya tara tarjamar tarihin malaman sa akwai mata sun kai wajen 60 wanda duk yana da ruwaya a wajen su cikin waɗanda Al-Hafiz Ibn Hajar ya rawaita littafin sa Bukhari a wajen su akwai wata da ake kira Fatima akwai wata da ake kira Karima ina cikin shin waɗanda Ibn Hajar ya rawaita zaka ga a cikin sharhin sa yawa fi ruwaya ta Karima to galibi ta fuskar ruwaya ana ji don ruwaya wani abu ne wanda za a faɗe shi da sigar an ruwaito an ji shi kaza a faɗe shi yadda yake amma mace ta kame tana fatawa wannan tarihi ba san babu wannan kuna dai karanta tarihi kuna jin sabani a ce malamai sun saba malam wani ya ce kaza mana wata ya ce kuma wata malama ta ce kaza sai dai yanzu da abubuwa suka canza ana cewa mata su yi gogayya da maza a komai to har a ba zai da awa din ma sai zama an bude wannan reshen shi ba idan da a ce mace ta yi ilimi a gidanta mata suna zuwa daukan ilimin da take da shi ko karatun Qur'ani ko hadisi wannan babu komai matsalar da mace ta rika yawo gari wai ta mai wa'azi wannan shine matsalar ta fitanan wani mijin daga zarar ta zama haka shikenan ya daina jin daɗin rayuwa da ita kuma maimakon ta zama kuduwa shikenan sai ka ji ta nan sun tafi Abuja wai za su yi da wa'azin mata ta tafi can da a gidanta ta zauna tana ba da ilimin mata na shigowa na ɗauka duk da sauki ko a ce a cikin gidanta akwai makaranta da mata suke haɗuwa tana ba su ilimi wannan duk da sauki amma yawon ta gari wannan shine matsalar ana samun matsaloli da yawa suna faruwa a irin wannan abu kuma ya saba aslul qarar da aka ce mace ta yi na wakar na fi biyu cikin da Allah ya faɗa to wanda ya jero wasu ayoyi ce na sanu a basa wata wallah an ja'a abul a'ma ya ayyuha nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka li yaghfira Allahu laka ma taqaddama min dhanbika afa Allahu anka laqad taba Allahu ala nabiyyi wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqul lana li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan to ban san me yake so ya kai gare shi ba abin da yake cewa ko waɗannan ayoyin na nufin manzon Allah yana kuskure to wasu ba za su san shi tambaya ba za su yi tambaya da za ta amfane su ba ta amfani masu sauraro yana kuskure baya kuskure me zai kare ka da shi ba ka da wani abu da za ka kara ko imanin ka ya karu ko na abokin ka ya karu kan ne to ijma'i ne cewa annabawa ma'asumai ne abinda ake nufi da isma ko da sun yi ba daidai ba Allah baya barinsu nan da nan za a nan ba su shine isma ba wanda yake da wannan matsayin sai annaba kai sai kai ta tsirkaniya kana kuskure a rayuwa haka mutu baka gane dan baka da wannan isma din amma suna da wannan katangar shi yasa za ka ga ayoyi sun yi ta zuwa suna gayawa manzo sallallahu alaihi wasallama da kaza kai da kaza kai haka da kai ba afa Allahu anka lima azinta lahu dan bai kai musu izini amma Allah sai ya gabatar da afwa saboda haka akwai wannan baya da yunafi da isma baya kore isma a ce annabi ya yi ba daidai ba kuma al'umma ta tafi akan haka har ya bar duniya wannan shine babu shi da zarar annabi ya yi ijtihadi a wajen wani hukunci Allah ya tanabbaha shi akan cewa kaza ya kamata kai ma kana lil nabiyyi an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh turiduna arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu عزيز الحكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم هذا هو نتاسو كأشاء لن أسرى بدر لو كتند عن نبي يكر كتد شاورا أبو بكر يبر شاورا عمر أما لندنا القرآن يسو كيكي جوا قاير دي كما تأي تولا إتا شيء اسمه تندا إكي فلا إتا شيء اسمه واتو النبي معصومي ليكو أنبا معصوميني وأنن كتنقر عكيني فيه وبنكي جبايا برنسو shi wani ijtihadin da ba haka yake ba kuma bai abin nan ba saboda ka duk waɗannan ayoyin da kaka faɗa don a cikin wannan babin zaka dauke su wala tusalli ala ahadin minhum ma ta abada wala taqum ala qabri annabi ijtihadi yake ganin Allah bai hada shi kwata kwata yayi wa munafikai istighfar istighfar lahu aw la tastaghfir lahu in tastaghfir lahu 70 marrata falan yaghfir Allah lahu yake ganin law zidtu ala 70 idza kana Allah yaghfir lahu la zidtu ala 70 zai iya musu istighfari sama da 70 in ya san Allah zai gafarta musu saboda rahmat sa da tausayin sa ga al'umma. Saboda haka wannan duk abubuwan da ka kawo ba za su kore batun isma ta annabawa ba. Allah maɗaukakin sarki babu dacewa na ga lokaci ya yi, akwai wata tambaya ta wata mata mai muhimmanci to amma ta bi ni bashinta zuwa wani sati insha Allah. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kuma a ci gaba da Allah da yi wa ƴan uwa addu'a waɗanda suke a cikin sallolinmu da bayan sallolinmu da lokacin kiyamun layli waɗanda suka yi azumin muka kuma lokacin da su yi buɗe baki da Allah a ci gaba da addu'a kada a daina.